Sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana a wannan safiyar akan mitoci 25, 31 da 60. A jamhuriyar Niger kuma ana jin mu ta gidajen rediyon amfani Fara'a, Sarauniya da Nomad. A yayin da duniyar gizo kuma za a iya samun mu a voahausa.com da kuma sashenhausa.com. Jama'a barkamu da wannan lokaci. Baba Yaku makeri ne tare da Ibrahim Garba. Muke sake tarbonku ga wannan shiri na hantsi. To bayan kun gama jin labaran duniya, za ku ji wani shehin malami kuma marubuci yana bayani kan yadda kasashen nahiyar Afirka za su habbaka kamar kasashen Turai.
Wannan bambance-bambancen addini da kuma launin fata da wasu abubuwa da suka faru, duk wani darasi ya ba su suka kai ga matsayin da suke ciki. Mu ma inda za mu ɗauki bambancin addini da kuma wannan, ai mun gwada mun gani ba inda ya kai mu.
Ko bayan wannan muna da shirin ciki da gaskiya da kuma sharhin jaridun Arewa da za mu kawo muku, amma duk sai bayan kun gama shan labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare, da fatan ana kan shan hanski lafiya ga labaran. Nan da nan kuma cikin kakkausan lafazi, kwamitin sulhu majalisar ɗinkin duniya ya yi Allah wadai da gwaje-gwajen makamai masu linzami da Koriya ta Arewa ta yi na baya-bayan nan, tare kuma da gargaɗin yiwuwar ɗaukar ƙarin matakai idan ta kama. Kwamitin mai mambobin ƙasashe 15 ya yanke shawara kan wannan matsayar jiya Talata, 'yan sa'o'i kawai da kammala taron gaggawa. Da gagarumin rinjaye, kwamitin ya yanke shawara cewa kaddamar da makamai masu linzami uku samfurin Rodon da Koriya ta Arewa ta yi ranar Litini, waɗanda suka shafe kilomita 1,000 kafin suka faɗo bayan shigarsu yankin tsaron sararin saman Japan, wata babbar saɓawa ce ga nauyin da ya rataya a wuyar Jamhuriyar Jama'ar Koriya ta matakin ƙasa da ƙasa, bisa ga jerin tanaje-tanajen ƙudurin kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya. Mambobin kwamitin sun gargaɗi Koriya ta Arewa da ta tsaida komai, ciki har da gwaje-gwajen nukiliya, wanda hakan ya saba ma tanaje-tanajen ƙudurorin kwamitin sulhun, ta kuma mutunta duk ƙudurorin. Kwamitin sulhun ya kuma umarci sashen da ke kula da batutuwan takunkumi da ya himmantu ga aiwatar da su, ya kuma kira ƙasashen duniya da su ƙara azama wajen aiwatar da matakan da aka ɗauka bisa tanaje-tanajen kwamitin sulhun. Masu saka ido kan ƙungiyar tarayyar Turai, wato na tarayyar Turai a ƙasar Gabon, sun ce akwai rashin daidai ɓaro-ɓaro a sakamakon zaben da ya nuna cewa da ƙyar shugaba Ali Bongo ya yi galaba kan abokin karawarsa Jinping. Masu saka ido na EU da ke Gabon ɗin na jifa ayar tambaya kan sakamakon da ya fito daga lardin Opa Ogwe, inda Mr. Bongo ke da tasiri, inda a hukumance ya lashe kashi 95 na ƙuri'un, inda aka ce kashi 89 na masu kaɗa ƙuri'a ne suka fito. Ɓangaren adawa ya ce an yi ƙari sosai kan ainihin adadin ƙuri'un wannan lardin. Shugaban masu saka idon na EU ya jaddada kiraye-kiraye ga hukumomin Gabon da su wallafa sakamakon kowace mazaɓar da ke ƙasar. Ministan Shari'ar Gabon Sefirin Mundunga ya yi murabus saboda takaddamar da ake yi kan zaben na Gabon. Ya zama babban jami'in gwamnati na farko da ya murabus tun bayan zaben. To karfa a sha'afa, ana shan labarai ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Hukumar Lafiya ta Duniya ta ce ta canza shawarar da ta kan bayar game da ƙwayar cutar Zika. Tana mai shawartar matafiya cewa daga yanzu duk wanda ya je wurin da ake fama da cutar, to ya kaffa-kaffa game da batun jima'i, ko kuma idan ya baro wurin ya ƙaurace ma jima'i na tsawon watanni 6. Hukumar Lafiya ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta fito da sabon bayanin ne jiya Talata, bayan da ta kuskure bayanin da ta fito da shi a watan Yuni, wanda ke shawartar maza da su kaffa-kaffa da jima'in, amma na tsawon watanni, wato makonni 8 kawai, su kuma ƙaurace ma jima'in, bayan dawowa daga wurin da ake fama da cutar ta Zika. Wannan sauyin na zuwa ne yayin da bayanai ke ta nuna yadda cutar ta Zika, wadda sauro ke yaɗa ta, ke iya yaɗuwa daga mutum zuwa mutum. A Latin Amurka, an ga alaka tsakanin wani nau'i na zika da rashin dacin haihuwa a jariran da mata masu dauke da cutar ta zika suka haifa. Daga kausan harshe Amurka ta yi Allah wadai da munanan hare-hare na baya-bayan nan da aka kai birnin Kabul da suka kashe tare kuma da raunata dumbin jami'an tsaro da farar hula, yayin da take kuma baiwa Afghanistan tabbacin cewa za ta hada kai da ita don ta tabbatar da tsaro da kwanciyar hankali da kuma ci gaban kasar. Tuni kungiyar Taliban ta dau alhakin kai waɗannan har-haren. Tagwayen hare-haren kunar bakin waken da aka kai wuri mai cike da hada-hada a Kabul su ne na farko a jerin hare-hare na ranar Litini, sannan sai wani harin da aka kai da mota 'yan sa'o'i bayan nan a wani wurin da ke daura da ofishin gwamnati da na diplomasiya.
Labaran duniya kenan aka ji daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, yanzu kuma sai rahotanninmu. Bari mu fara da hirar da Grace Alheri Abdu ta yi da wani malamin makaranta kuma marubuci Malam Sanusi Umar da ke ganin akwai hanyoyi da kasashen Afirka za su yi habbaka kamar kasashen Turai.
Mutane da yawa suna gani kamar abin ba zai yi, wani kuma kullun gani nake zai yi, saboda abubuwan da ake gani za su hana su ne kuma suke sa a yi. Duk lokacin da al'umma ta zamanto tana cikin matsala, to kada a yadda wannan matsalar ta sokantar da su. Matsalar nan ta sa nagarta a rayuwarsu. Idan suka fahimci matsala za su fita daga cikinta kuma za ta kawo musu alfana. To shikenan. Amfanin jajircewa da shi ne ka gane wahalar da abin da kake nema wanda zai kyautata ma ya kyautata wa alƙaryarka da inda ka fito. Saboda haka mutanen Najeriya za su iya cin gurinsu a rayuwarsu ba tare da wato an ga wallansu ba. Jajircewa ce idan ka tsaya akan abin da kake nema, akan abin da kake ganin cewa shine mafita ne gare ka, shine tsayawarka, shine kuma galihunka, shine kuma rayuwarka, shine al'adarka. Kamar da Amerika suka gane cewar gurin nan wato American Dream shine cewar mu mun tsaya akan cewar lallai kasar mu sai tafi kowace kasa.
Amurka na fahariya da kasancewar ta tumbin giwa, ma'ana kamar yadda ake faɗa ƙasa ce ta baki, kusan ko ka zo na zo ne aka haɗa aka zama ƙasa ɗaya. Ƙasashenmu muna amfani da bambancin ƙabila, bambancin addini, bambance-bambance dai ya zama dalilin da ya sa ake samun koma baya. Yaya aka yi su suke da waɗannan bambance-bambancen amma kuma aka iya tafiya a matsayin ƙasa?
Kamar yadda suka tsara ne a rayuwarsu, akwai wani alƙawari da suka yi wa kansu duk wanda tale-tale suka kafa tun daga lokacin Spartans, su wato mutanen da suka baro wasu ƙasashen suka zo suka tarar da wasu, suka mamaye wasu din suka zauna. Wannan bambance-bambancen addini da kuma launin fata da wasu abubuwa da suka faru, duk wani darasi ya ba su suka kai ga matsayin da suke ciki. Mu ma inda za mu ɗauki bambancin addini da kuma wannan, ai mun gwada mun gani ba inda ya kai mu. In muka ajiye shi mu gwada kada a wannan bambanci kuma mu ga inda za mu. Saboda haka shi bambanci ko wani abu da ka gwada ka ga bai ma tasiri ba sai ka canja wani abu.
Yawa to dama tambayar da nake so in yi maka ta gaba shine da yake mu an riga an kafa tubalin. Kamar yadda kace su waɗannan an kafa shi ne foundation ɗin da aka kafa shi foundation ne mai ƙarfi tun farko. To mu dai yanzu an riga an kafa foundation ɗin nan, yana yiwuwa a sake lale ko kuma
me yiwuwa ne? Duk abin da muka so zai yiwu in har mun yarda da cewar mu ma mutane ne muna son mu zama nagari. Ai yadda ce da kuma tunani wa kanmu cewar ga mafitarmu. Idan Amurka ta yi wanda su suna wani gefe ne na duniya kuma sun mamaye duniya, kowa na cikinta kuma kowa zai iya zama, kowa ya ɗauki harkarsa, to Najeriya ma tana da wannan alamun. Tun da a taƙaice dai muna da harshe ya kai 450 duka ƙasar, amma ga hi muna zaune duk dai da yake dai ba daɗi wani lokacin, amma kuma wani lokacin da daɗi shi ɗan Najeriya ya fi faɗa ya fi tashin hankali in ya zamanto suna haɗu da yawa. amma tsakani da tsakani yanzu ni da ke ko ni da wani haka ko da da bambancin addini ko da bambancin yare ko wani abu haka babu zaki ga wani abu wannan amma sai an zo manya da kuma harkar shugabanci wasu suna son su mori wannan rabar-raban su more shi domin biyan bukatar su shine kake gani ake samu
a gaida Grace da Malam Sanusi Umar yanzu sai a shakata da wannan
ina mutita lindani ya dinke mini sama lumiya sama lumiya sama lumiya ina mutita
Wata gulma yau maganar ko za ta fashi
samayen
wiya idan na faso ta ai tafiyanta duk a kashi
samayen wiya
in ta fito fili mai halin shi za ta ishe
samayen wiya
idan ya ji zafi ya gyara hali
nai
idan ya fasa to to mu ma mu dau da mara samayen wiya samayen wiya samayen wiya
ina mutunta lindani ya dinke mini samayen wiya samayen wiya samayen wiya
A yau a kasar nan masu mulki sun zama gafiya
Samayen wiya
Ya da na bakinki na kasa su zama tawaya
Samayen wiya
Mai mulki ya danna haƙin talaka ya gyara miya
Samayen wiya
Idan ya fito kuma
Samayen wiya
A zan mishi maula Da dai za a zam kyarar su da sun yi kyan tafiya Samayen wiya Samayen wiya Samayen wiya
Ina mafita lindani ya dinke mini Samayen wiya Samayen wiya
Waɗansu mahasun ware ranar ganin jama'a
Samayen wiya
Idan ka shigo ka ga fuskokinsu
Madalla, waɗannan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka, Washington DC. Yanzu kuma sai ku kimtsa don ku ji shirin wannan safiyar na ciki da gaskiya.
Musa dan kawo muna zaune haka a kamfani yace kaga da zaka da zaka higa wannan unguyar
wace kungiya
ta fashi da makami he nace mai ni tsoro nake ji Helisa hamu bahiri nayi Saidu nayi Kabo nayi Biyale nayi to Isubu ji nayi to Iliyama nayi
ku kuno kenan ku biyar kalusa
Shayi Umar nayi kuma Katuma ji Haji ma nayi to Dani da Saidu da Shafiu da Gato da shi mu biyar kenan to muka je muka tare mota to da muka tare wata daggo buka fara dan shaji to he wata mata zo
shaji kamar yaya kuke yin abu
da mota ta da za a ce kunta kunta eh to da kain da Allah niran nan tsakanin da Allah ranan na fara zuwa
nawa aka baka
sun bani dubu biyu ban san abin da suka samu ba su yaba kusa da ni ba
tunda kai ba a baka bindiga ba
yauwa ba a bani bindiga ba
Assalamu alaikum. Kamar yadda muka faɗa a shirinmu da ya gabata, daga yau zamu fara yin wani abin da bamu taɓa yi ba cikin wannan fili. Wannan filin zai tattauna da wasu mutanen da ake zargin cewar ƴan fashi da makami ne. Akwai wasu gungun ƴan fashi da makamin da suka addabi mutane akan hanyoyi tsakanin Gwarzo, Malumfashi, Kankara da wannan karkara da aka damke su. Mun tattauna da su kan abin da yasa suke ɗaukar bindigogi suke tara hanyoyi suna yi wa mutane fashi. Makasudi shine fatan cewa idan hukuma da kuma al'umma suka fahimci abin da yasa matasa suke tara hanya suna yin fashi za su iya ɗaukan matakai na magance wannan abu wato yin rigakafin sa. Ga na farko a cikin su.
Malaya sunanka?
Kabiru Shaibu.
Shekar ka nawa?
25.
Kana da aure?
Eh.
Ƴaƴan ka nawa?
Ba ƴaƴa.
Mata ka ɗaya?
Mata ta ɗaya.
Kana da iyaye suna raye?
Suna raye.
A wannan garin kuke zaune?
Kamfanin Bawa.
Kamfanin Bawa ina ne kamfanin Bawa ina yake?
Lokan gamin Malumfashi.
Gashi an ce kun addabi mutane da suke zirga zirga suna neman halaliya akan hanyar Gwarzo zuwa Dayi zuwa Malumfashi din. Me yasa kuke hana mutane sakewa?
Ni dai da neman kuɗi nake zuwa. Sannan da nake zuwa amma na shi baje parties.
Na kuke zuwa neman kuɗi?
Ina zauna a Abuja da na cinye parties he na dawo gida da na dawo gida. Haya baje haya baje.
Ah purchase.
Da aka sai mu da na gama biyan shi 170,000 100,000 din nake badawa kusan wata shida nayi. Da na dawo da na huta a gida da na gama na huta a gida sai Sani company ya dauke ni mun koma Kaduna kuma.
Wai Sani company.
Sani company. Sai mun koma Kaduna.
Shi waye Sani company?
shi yana ashaba ne a Kaduna, ni kuma ban san ta ba.
Dan uwan ku ne ko dan garin ku ne?
A dan garin mu ne, haka shi ya riga ya dade ne da zuwa can din ni kuma.
Abokin ka ne?
A ya ma girme ne. To da ya dauke ni ma koma can, muna ta ashaba da aka hana goyin a Kaduna. Sai na dawo, da na sai da mashin din nan ma na koma dai Abuja. Ta wannan yaban in na samu 1,500 mu raba biyu. Nan ma dai na dawo sai Musa dan kawo. Sai yace muna zaune haka a kamfani, yace kaga da zaka yi ga wannan ungiyar.
Wace ungiya?
Ta fashi da makami. Sai nace mai ni tsoro nake ji. Sai yace amma duk wannan da muke tare da su ba kashe su ba sai kai. To nan dai ya takura mu, da ya takura.
Kai da ka gaya ma tsoron wa kake ji?
Ni tsoron ko kashe ni nake ji. Kuma mutum baka san yanda ya nemi kuɗin ci, kaje ka tare ka anci mai kuɗi. Kuma ba ma ke cikin ma wani zai iya dukan wani. Tunda ni bako ne ban san yanda ake ba a lokacin. To da ya gamu haka, Heli Sahamu, Bahir yana yi, Sa'idu yana yi, Kabo na yi, Biyal na yi, to Isu Buji na yi, to Iliyama na yi.
Kukuno kenan, ku biyar ka lissafa.
Shari'u ma na yi, kuma Katuma Jihaji ma na yi. To ya ce, to duk waɗannan ba a kashe su ba sai ni da zan shiga yanzu, to ni ce ba tsatsori ba ne abun, da za su ɗaya ma sai a kashe mutum. Kuma baka san yanayin da mutum ya samu kuɗin shi. To ya ce, dan Allah dai in daure. Gobe in zo mu fita. To herin jaye ne. Inda herin jaye ne, hadda na huto yana idda shi kan wani dutse.
Yaushe ne kuke fita? Kaman wanne lokaci kuke fita? Karfe nawa?
Kaman karfe 8.
Na dare? In an yi sallar isha'i?
Kaman karfe 8.
Wannan kuma ba ku amma sallah aiko?
A muna yin sallah. Ranar da muka fita, da muka je, ina ga boka da ledar shi garin zafi. Ina rike da ita.
Me a cikin ta?
Bindigune ba su shi umar ka bindigune cikin ledas. To yi na tambaye shi nan mene ne, yace to ni sabon zuwa ma yau ai ba ya gamun ba. Sai muka tayi muna zuwa, sai suka zaro su ya ba Kato tashi. To sai ya ba Shehu na tsattawa, da ya ba Shehu na tsattawa shi ma sai rike. To da ya rike, to guda ɗaya nan ba wanda ya ba ita. Ranar ba wannan kuma ba wannan ma a ranar. To da ya
waye wannan
ba Iliya ba Bashir a ranar. To da ni da Sa'idu da Shafi'u da Gato da shi mu biyar kenan. To muka je muka tare mota.
Da dai ina kuka tsaya wannan titin kuka
dai dai tsakanin gangara da kamfani wani dan daji nan nan garin. To
duk waɗannan garuruwan da ka lissafa a wannan yankin suke
gangara da kamfani gaba da karamin hukumar manufashi ce.
Kuka dai tare titin manufashi.
To da muka tare wata daggo buka fara dan shaji, to he wata mata zo.
Akwai mutane?
Eh akwai mutane, amma ni lokacin ban sani sun samu kuɗi ba su sani ba.
Shaji kamar yaya kuke yin abu?
Eh da mota ta da za a ce kwanta. To nan ma he mota ta biyo daga Kano ta dauko kaya a tamfofi. Ba a ranar wannan ba mu. To da muka tare gub din nan muka shaji, wata mata zo muka shaji. To muna kan shaji sai aka zo aka watsa mu. Sai muka tsere. Ranar da muka tare mota an tofofi kuma har da wannan.
Wacce ranar da kuka tare wannan gob din da wata motar da ka fada? Motoci guda biyu kenan. Nawa kuka samu?
Eh to tsakanin da Allah ni rannan, tsakanin da Allah rannan na fara zuwa.
Nawa aka baka?
Sun bani 2,000 tsakanin da Allah. Ban san abin da suka samu ba, su raba ma tsakanin, ba su raba abun nan ba. Ba su raba kusa da ni ba.
Tunda kai ba a baka bindiga ba.
Yauwa ba a bani bindiga ba. To nan ma sai muka sake fitowa. Har da wannan
shi wa
shi Iliya da Yasu
ranar an fito da Iliya.
Eh
wannan ranu ranar an baka bindiga?
A ba bani ba.
To me ya faru da kuka fito?
Eh da muka fito
ranar gace an fito da Iliya da wa
da Musa, mu shida kenan.
Mu shida.
Eh
to me ya faru ranar?
Eh to ranar nan ma sai muka hado sai muka je. To da muka je mun tare wata bata tsaya ba. Sai ga mota ta dauko a tamfofi daga Kano. Da ta dauko ana tamfofi daga Kano, to Musa na rike inda bindiga, sai Gato na rike da bindiga. To su kuma wa'annan dama sanduna muke rike su da Iliya da wannan Shafi'u ma yana rike da bindiga mai tashi daya. Mu sanduna muka rike. To tana tsayawa sai muka ibi kayanta.
Kayan kuka diwa a tamfofin?
Eh a tamfofin muka iba. Da muka iba a tamfofin nan ma sai muka ga mota. To sha muke ta dan handa shi sai ma muka tsere. Da muka tsere wasu suna cewa a dawo su ce a tunda mun ibi kayan nan mu tsere.
To da kuka da ina kuka zuba a tamfofin da kuka diba?
Eh shi Musa ya ibi nashi
guda nawa?
Eh shi leda guda biyu ce ban san na nawa bane ni ya bani turmi bakwai shi ma wannan ya bashi turmi bakwai shi kuma wannan bai ansa ba shi kuma kaso shi ma ya dauki leda biyu da ya dauki leda biyu shi kuma shayu shi ma yace bai zai dauka ba
rana ba a samu kudi ba kenan sai a tamfofi
ba samu kudi ba a tamfofi
to wai ya akai tun daga shi kuna takaddama da kai da mulashire shi kuwa bashiru a cikin ku ina so in ji tartibi wane ne ya harbi san sanda a cikin ku
to bashin wannan kuma sai muka sake shiryowa da muka shiryo muka hadu mun je mun kama shaji sai ga da ni da gato da bashiri da saidu da shafiu na dattawa
shi ne yan sanda suka zo
eh yan sanda suka zo sai muka watse to sai muka ji harbi da muka ji harbi to da muka zo sai muka ce waye harba to shi lokaci wannan yana rike da bashiri yana rike da bindiga amma muka kama shi akai akai karbi mota baka zan ko su waye ba sai ce to ai tsotsayi ne tsotsayi ne
wai yanzu ina kuke samu waɗannan bindigogin na kuka same su kuke zuwa kuke tare mutane
kai da Allah kai da Allah ne ban san gurin da ake samu su ba tunda ban taba rikewa ma shi Musa shi ya san gurin da yake samu su da shi da kato
baka taba tambayar sa ba ina yake samu
wallahi ban taba tambayar su ba wallahi kuma ko ge kuma ko wancan bindigan da nace maku tashi bakwai gareta shi Musa shi ne yake samu gida kuma shi ma wallahi ban tambaye ba
kun taba kashe wasu
a'a wallahi ban taba kashe wani ba kuma ko duka mu haka ban taba ban mangari mutum
a doka ka san hukuncin wannan yake mai fashi da baka bi
wallahi ban sane ba
kashe shi ake yi ba
to mu dai muna neman afuwa da aka haka din ma da aka harbi umma da aka harbi wannan daga baya muka je to ne kuma he naje nace tsakanin Allah ne zan tuba da wannan aiki
ka gayawa
ina ga yan banga suka zo suna ta kama mutane nace to ni zan tuba gunduma irin da kowa ya san na ritsa ma na ban wannan aikin kada a kama zargi na to yin naje shi baba na ma shi ya bada 10,000 na rande
tuban ma sai an biya kudi
eh tuban ma sai an biya kudi
a gaban wa ake tuban
a gaban yan banga da mutanen gari
to a shiri na gaba za mu ji ta bakin wani daga cikin waɗannan mutane da ake zargin cewa yan fashi ne waɗanda aka kama su a kankara ta jihar Katsina.
Madalla, to yanzu kuma sai sharhin wasu jaridun arewacin Najeriya.
Da jaridar Daily Cross za mu fara sharhin jaridun arewacin Najeriya na wannan mako. Jaridar dai ta bugo wani labarin da ke ambato headquarter tsaron Najeriya na cewa ba ta da masaniya akan batun kama dan jaridan nan Ahmad Salkida da sojojin Najeriya suka ce suna neman ruwa a Jallo a baya akan batun zargin da ake yi masa na alaka da yan kungiyar Boko Haram. A can gefe guda kuma jaridar ta Daily Trust ta ce an sake samun bullar cutar shan inna kashi na uku a jihar Borno. Jaridar ta ce hakan na zuwa ne bayan makonni uku da aka samu yara guda biyu dauke da cutar a kananan hukumomin Goza da Jere a can cikin jihar ta Borno. A can cikin jaridar Leadership kuwa ta bugo labarin da ke ambatu rundunar 'yan sandar Abuja fadar gwamnatin Najeriya tana gargadi ga masu zanga-zanga a kan su shiga hankalinsu. Jaridar ta ce 'yan sandan Abuja sun lura akwai wasu mutane da suka yi ma Abuja kawanya da sunan zanga-zanga. Al'amarin da 'yan sandan suka ci ba za su yarda da duk wani abu da ya saba ma doka ba. To amma ɗaya gefen jaridar ta Leadership ta bugu wani labarin da ke nuna cewa gwamnatin Najeriya ba ta da wani shiri na ƙara farashin man fetur a ƙasar. Jaridar ta ce ƙaramin ministan man Mr. Emmanuel Kachuku da babban daraktan kamfanin mai na NNPC mai Kanti Barau suka bada wannan tabbaci bayan wata ganawa ta sirri da suka yi da shugaban kasar Najeriya Muhammadu Buhari a fadar shi da ke Abuja a ranar Litinin din nan da ta gabata. Amma a nata gefen jaridar People's Daily ta bugo wani labarin da ke nuna cewa sojojin saman Najeriya sun shirya tsab domin jibge sojojinta tare da jiragen sama na yaki a yankin Niger Delta mai fama da kungiyoyin tayar da kayar baya. A can gefe guda kuma jaridar ta People's Daily ta ambatu mai alfarma sarkin musulmin Najeriya Sultan Sa'ada Abubakar yana bayyana ranar Litinin 12 ga watan Satumba a matsayin ranar babbar sallah a Najeriya. Haka zalika jaridar ta People's Daily ta bugu labarin da ke nuna cewa Bankin Duniya ya saki tsabar kuɗi har dala Amurka miliyan 1.5 ga gwamnatin jihar Zamfara domin taimaka ma jihar wajen kula da lafiyar mata masu ciki da kuma yara ƙanana. A ƙarshe da jaridar Blueprint zamu kammala da labarin ta mai nuna yadda gwamnatin ƙasar Saudiya ta gargadi alhazan Najeriya da ma wasu ƙasashe akan bin dokokin ƙasar ta Saudiya a lokacin aikin Hajji. Mustapha Nasiru Batsari, Murya Amurka daga Makka, Saudi Arabia.
Yanzu kuma ga ra'ayoyinku.
Ta Abadi ne mai fati gofar tasha jega Kibistan Najeriya. To ni ban ga amfanin zanga-zangar da kungiyar nan masu neman a ceto matan Kibau suke yi ba. To wannan zanga-zanga ba ta da amfani domin sojoji suna yin iyakacin kokarinsu, suna rasa rayukansu a kan ganin cewa sun ceto waɗannan 'yan mata. Sannan kuma ga shi sojoji sun anto musu garuruwansu suna koma a halin yanzu. Ina fatan dai Allah shi tabbatar mana da tsaro a wannan ƙasa ta mu Najeriya.
Assalamu alaikum sashen Hausa na Murya Amerika, mai magana Alhaji Musa Amerikan Suya daga Kebbin Najeriya mazauni Owari. Abin da yasa mutane ba su bada haɗin kai ga allurar polio, gaskiya al'ummar Najeriya ya kamata, akwai wanda ya shi polio matsala ba a ɗauki mataki a kansa ba, sai allurar shan inna. Babu wanda ya yi malaria zama shan inna, domin malaria tana tafiya da rayuka al'umma. A yi yaƙi da wannan, kuma a yi yaƙi da shan inna. To ya kamata gwamnatin Najeriya ta sa doka wadda ta dace da wannan abin, a sa ƙungiyoyi su yaƙi wannan al'amari, shi ma kansa yannan talakawa za su yadda da wannan matsala ta shan inna. Amma gaskiya malaria ta hashe inna matsaloli.
Kuma sai shirinmu na ƙarshe, labarai a taƙaice.
To a taƙaice, nan da nan kuma cikin kakkausan lafazi, kwamitin sulhu Majalisar Ɗinkin Duniya ya Allah wadai da gwaje-gwajen makamai masu linzami da Koriya ta Arewa ta yi na baya-bayan nan, tare kuma da gargaɗin yiwuwar ɗaukar ƙarin matakai idan ta kama. Kwamitin mai mambobin ƙasashe 15 ya yanke shawara kan wannan matsayar jiya Talata, 'yan sa'o'i kawai da kammala taron gaggawa. Masu saka ido na ƙungiyar tarayyar Turai a ƙasar Gabon sun ce akwai rashin daidai ɓaro-ɓaro a sakamakon zaben da ya nuna cewa da ƙyar shugaba Ali Bongo ya yi galaba kan abokin karawarsa Jinping. Masu saka idon na EU da ke gaban na jefa ayar tambaya kan sakamakon da ya fito daga lardin Opa Ugwe, inda Mr. Gabon ke da tasiri, inda hukumance ya lashe da kashi 95 cikin 100 na ƙuri'un, inda aka ce kashi 99 na masu kaɗa ƙuri'a ne suka fito. Ɓangaren adawa ya ce an yi ƙari sosai kan ainihin adadin ƙuri'un wannan lardin. Hukumar lafiya ta duniya ta ce ta canza shawarar da ta kan bayar game da ƙwayar cutar Zika. Tana mai shawartar matafiya cewa daga yanzu duk wanda ya je wurin da ake fama da cutar, to ya yi kaffa-kaffa game da jima'i, ko kuma idan ya baro wurin ya ƙaurace ma jima'i na tsawon watanni 6. Hukumar lafiya ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta fito da sabon bayanin ne jiya Talata, bayan da ta kuskure bayanin da ta fito da shi a watan Yuni.
Da wannan muka zo ƙarshen shirye-shiryenmu na wannan lokaci, sai kuma da la'asar in mun dawo don kawo muku shirinmu na rana. Yanzu a madadin kowa da kowa a sashen Hausa na Muryar Amurka, musamman Ibrahim Garba da mai bada umarni CD, ni ne Baba Yakubu Makeri a nan Washington DC, nake fatan mun ba ku lafiya.